This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren yau Juma'a babbar rana 30 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya mazauna kasar Canada sun yi Allah wadai da kalaman da wata 'yar kabilar Iba ta yi da ya janyo cece kuce. Za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da ke bibiyar lamuran tsaro da Hassan Maina Kaina zai gabatar. Za mu buɗe layukan wayarmu domin ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Kamar koda yaushe lambar ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma fa sai bayan an sha labaran duniya daga bakin Maryam Dauda.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin, a cewar hukumar lafiya ta duniya ta WHO. Kamar yadda muka tattauna muka kuma amince, za a fara aikin ba da rigakafin a ranar 1 ga watan Satumba a tsakiyar Gaza tsawon kwanaki uku, kuma za a tsagaita wuta a lokacin aikin ba da rigakafin, a cewar Rick Peppercorn, wakilin yankunan Palestinawa a hukumar WHO. Har ila yau shirin na ba da rigakafin zai kai har a kudanci da arewacin Gaza, inda nan ma za a tsagaita wuta tsawon kwanaki uku, abinda Peppercorn ya fadawa manema labarai kenan. Ya kara da cewa Isra'ila ta kuma amince da tsagaita wuta na karin kwana daya idan da bukata. Za a dai yi aikin rigakafin ne ga yara sama da 640 'yan ƙasa da shekara 10. Wani hari da Rasha ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin Ukraine, inda ya kashe wata mata 'yar shekaru 48 tare da jikata akalla mutane 8, a cewar hukumomin yankin a yau Juma'a. Harin ta sama ya haddasa gobara, lamarin da ya sa hukumomi suka buƙaci mazauna yankin su zauna a cikin gidajensu su kuma rufe tagoginsu. Ofishin mai gabatar da ƙara na Ukraine ya ce masana'antar ta sarrafa kwalaye ko robobin abincin jarirai da lemon sha da wasu kayayyakin amfanin gida ce. Wani harin jirgin sama mara matuƙi ya taɓa wani gini a Poltava a tsakiyar Ukraine ba tare da ya haddasa wata ɓarna ba, a cewar gwamnan yankin Philip Pronin. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuƙi guda 12 daga cikin 18 da Rasha ta harba a cikin dare a yankunan Ukraine 5. Ƙarin wasu jiragen marasa matuƙi guda 4 kuma sun fada a yankunan Ukraine. Rundunar ta ƙara da cewa Rasha ta kuma yi amfani da makami mai linzami na Iskander M a yayin harin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Amurka, tsadar tsarin kula da yara da tsofaffi ya tilastawa mata barin ayyukansu da kawo tarnaƙi ga kuɗaɗen da iyalai ke samu, lamarin da kuma ya sa ƙwararru da ke aikin kula da yara da tsofaffi komawa ayyuka masu albashi mara gwaɓi a yayin da tattalin arzikin ƙasar ke tafiyar hawainiya. A kan wannan batun na iyali, 'yan takarar shugaban ƙasa biyu a zaɓe mai zuwa sun ƙudiri aniyar ɗaukar mataki. Dukan 'yan takarar da mataimakansu akwai lokutan da suka goyi bayan ƙarin kuɗin tallafin da gwamnati ke ba iyalai masu yara da suka cancanta. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, wadda ta amince ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat a makon da ya gabata, ta nuna alaman tana shirin ci gaba da amfani da manufofin gwamnatin shugaba Joe Biden mai baran gado, wanda ya nemi ya zuba biliyoyin dala Amurka a bangaren kula da yara tsofaffi da nakasassu don sauƙaƙa kuɗaɗen da iyalai ke kashewa. Sai dai tsohon shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican ya ki amsa tambayoyi akan yadda zai sauƙaƙa kuɗaɗen da ake kashewa wajen kula da yara, duk da cewa wannan wani batu ne da ya tunkara a lokacin gwamnatinsa. A yau Juma'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ta sanya takunkumin hana shiga Amurka akan wasu jami'an Sudan ta Kudu da sauran wasu mutane da suka hana kai kayan agajin jin kai ta hanyar sanya haraji akan kayayyakin Sudan ta Kudu, kasar da ta fuskanci mummunan yakin basasa daga shekarar 2013 zuwa 2018, yanzu tana fuskantar ɗaya daga cikin matsalolin jin kai mafi muni da aka gani a duniya. Yawan rikice-rikice da bala'i da kasar ta fuskanta da kuma karuwar talauci sun sa miliyoyin mutane cikin yanayin buƙatar agajin gaggawa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ana samun jinkiri wajen isar da tankokin man fetur da majalisar ta tura saboda takaddamar haraji da mahukuntan Sudan ta Kudu, lamarin da ke kawo cikas wajen kai muhimman kayan agaji na miliyoyin dala Amurka.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, 'yan Najeriya mazauna kasar Canada sun bayyana takaicin katobarar da wata mata da ake kyauta da zaton 'yan kabilar Ibace da ke zama a Canada a makafeshin Son Baga ta yi, inda aka jita tana cewa a zubawa Yarbawa da kuma 'yan al'ummar yankin Benin guba a ruwa da abinci a duk inda suke. Abokiyar aikin Alheri Grace Abdu ta tuntuɓi 'yan Najeriya mazauna ƙasar Canada domin jin yadda wannan batu zai shafi zamantakewarsu da sauran ƙabilu, ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
Kalaman nata dai sun jawo cece-kuce wanda ya sa fitattun mutane ciki har da shugaban hukumar 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje a Bike Dabiri Erewa suka buƙaci mahukumtan Canada su gurfanar da ita a gaban kuliya saboda saba dokokin ƙasa da ƙasa da na Canada. Haka ma Majalisar Tarayyar Najeriya ta buƙaci hukumomin ƙasar Canada su bincika lamarin. A hirar shi da muryar Amurka, Dr. Ima Eze, wani ɗan ƙabilar Ibo mazaunin ƙasar Canada, ya bayyana takaicin kalaman na Amaka, ya ce magana abin dariya ne daban takaici.
It's a funny video, you know.
Yace wannan bidiyon abin dariya ne, waɗansu sukan yi wani abu sabili da kawai yadda suke je a zuciyarsu. Ban ga dalilin da zai sa wani ya yi irin wannan bidiyon ba, domin kasancewa na fito daga Najeriya dukanmu ɗaya ne. Ni ɗan ƙabilar Ibo ne. Kasancewa na fito daga Najeriya na fi alaƙa ta ƙud da waɗanda ba 'yan ƙabilar Ibo ba ne a nan. Galibin abokai na Yarbawa ne, duk da yake wani lokaci mutum zai so ya riƙa mu'amala da 'yan ƙabilar su, amma hakan ba mai yiwuwa ba ne kowane lokaci. Kuma wannan ba zai sa wani ya yi tunanin cuta wata ƙabila ba. Menene ribar yin haka? A wuri na dabbanci ne, musamman ma da muka kaura zuwa wannan ƙasan inda mu tsirarru ne, ana ganin mu kawai a matsayin 'yan Najeriya. Mutane ba su da lokacin irin wannan hirar kasancewa a nan. Duk lokacin da mutum ya tashi da safe har lokacin da zai kwanta, yana tunanin yadda zai kashe wutar gaban shi ne. Da take tsokaci kan batun Tosin Adebayo, 'yan ƙabilar Yarbawa, ɗaya daga cikin ƙabilun da Amaka ta ce a hallaka, ta ce duk mai cikakken hankali da tunani ba zai yi irin waɗannan maganganun ba. Bisa ga cewarta, zai yiwu akwai wani abin da ke damun matar da ta yi wannan maganar, amma ba za a ɗauki tunanin 'yan ƙabilar kenan ba, domin akwai ɓara gurbi a kowace ƙabila. Muna tare shekara da shekaru kuma ba mu kula da bambancin ƙabila. Wannan ya zo da mamaki. Gaskiya ne, akwai Yarbawa da ba su da kirki, kuma ni ba Yarbiya ce. Haka kuma akwai 'yan ƙabilar Ibo da ba su da kirki. Mun daɗe muna cuɗanya da juna. Idan muka bar Najeriya, muna ganin kanmu a matsayin 'yan ƙasa ɗaya. Ina da ƙawaye 'yan ƙabilar Ibo. Babbar ƙawata Ibo ce. Mun fara abota shekaru 8 da suka shige. Ina da abokai Hausawa. Ba mu ganin kanmu da wannan tunanin. Ita kuwa Shelly Fukuma, 'yar arewacin Najeriya da ke da zama a Toronto, tana ganin idan ba a yi hankali ba, irin wannan maganan na iya shuka mummunan iri a zukatan yara masu tasowa.
Wannan maganan ba abunda ya kamata yara su tashi da shi ba, domin yara ba su san me yake faruwa ba. Waɗansu yaran abokanansu na kusa ma ɗayan yaren ne, don suna jin haka daga wurin bakin manya ko bakin iyaye yana iya kawo matsala. Wancan bambancin ba su sani ba. Ni yanda na duba da yawancin yaran da na interacting da su, na observing, ba su gane akwai yare daban-daban ba.
Tuni babbar kungiyar haɗin kan 'yan kabilar Ibo Ohanaeze Ndibo ta nisanta kanta da wannan katobarar ta kuma yi Allah wadai da ita. A cikin sanarwar da ya fitar ranar Laraba, kakakin kungiyar na ƙasa Alex Obonia ya bayyana cewa magana da amaka ta yi tana da tada hankali sabili da haka ya zama dole kungiyar ta mai da martani domin wanzar da zaman lafiya. Ya ce 'yan kabilar Ibo sun fi kowace kabila ta Afirka yawan tafiye-tafiye, suna kuma mai da duk inda suke gida, suna cuɗanya da al'umman yankin, suna ba da gudunmuwa ga ci gaban duk inda suka samu kansu. Ya ce Ohanaeze tana amfani da wannan damar wajen wayar da kan matasa cewa 'yan kabilar Ibo, Edo da Yarbawa suna da kamanceceniya da juna ta fannoni da dama, kuma an daɗe ana auratayya tsakanin 'yan kabilun, aka kuma hayayyafa aka yi jikoki da suka zama mutanen ƙware tsakanin al'umma. Tun farko bayan fitar wannan magana ta amaka, kakakin kungiyar haɗin kan Yarbawa a Fenifere na ƙasa Jare Ajayi ya tura saƙon ga takwaransa na Ohanaeze Ndibo, ya kuma buƙaci kungiyar ta ɗauki matakin gaggawa. A jiya Alhamis, amaka ta sake wallafa wani saƙo a matsayin mai da martani ga kiraye-kirayen da aka yi na neman hukumomin ƙasar Canada su ɗauki mataki a kanta, inda take cewa ita 'yar ƙasar Canada ce, kuma akwai bambanci tsakanin tsarin shari'a na Canada da na Najeriya da ya ba ta kariya daga kamawa ko fitar da ita daga ƙasar. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Washington DC.
A gaida Alheri Grace Abdu da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda domin Hassan Maina Kaina ya gabatar mana da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu kawo muku ƙarin bayani dangane da arangama da aka yi tsakanin 'yan Shia da 'yan sanda a babban birnin tarayyar Najeriya. Sannan bayan addu'o'i da aka gudanar ga marigayi sarkin Gobir na sabon birni a fadin mai martaba sarkin Gobir na Ciburi, mai martaba sarki ya nemi a kai hankali nesa a kuma yi taka tsantsan, da kuma tsokaci daga gagamayar kungiyoyin arewacin Najeriya akan kisan na mai martaba sarkin Gobir na sabon birni. To madalla, a farkon wannan mako ne aka sami wani mummunan rikici tsakanin 'yan sanda da 'yan Shi'a a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Shin me ya faru? Kakakin 'yan sandan birnin tarayyar Najeriya, Superintendent 'yan sanda Josephine Ade, ta mun ƙarin bayani.
Yaranmu suna wurin aiki daidai wurin Wuse traffic light ranar Sunday. Kenan kawai 'yan Shia ɗin nan suka fito da from nowhere suka fara attacking yaranmu da kone-konen motocin 'yan sandanmu da suke wurin nan. Sun kashe mana yara guda biyu, guda uku suna nan a asibiti, suna critical condition, ana kan duba su. Mun yi ƙame-ƙamen waɗansu 'yan Shia ɗin suna tare da mu yanzu. Muna kan investigating, mu find out, mu tambaya su gaya mana meye ne ya sa suka fito suka fara attacking hakin 'yan sanda unprovoked. Da mata da yara gaba ɗaya sun fito da makamansu suna ta harbin, suna ƙone-ƙonen motoci, suna attacking 'yan sanda.
Abdullahi Musa ɗaya ne daga cikin masu magana da yawan 'yan Shi'ar na Abuja.
To mu dai bamu da makami, kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa, ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani, ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abin kisa ba. Dan haka su suka san wannan mutanen su suka mutu.
To madalla, yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda aka gudanar da addu'o'i na musamman a fadar mai martaba sarkin Gobir na Ciburi dangane da kisan gilla da 'yan ta'adda barayin daji suka yi wa mai martaba sarkin Gobir na sabon birni Alhaji Bawa Muhammad Isa, inda sarkin Gobir na Ciburi ya kira da aka hankali nesa kuma kar wani ya ce za a yi batun ɗaukar fansa.
Ka a zo a yi irin wannan abuwan da ake cewa ramo gayya, a'a, mu jikokin ba jangwarzo, mu mayaka ne ba 'yan ta'adda ba ne, ba mu gadi ta'adda ba, ba mu gari ta'addanci ba, amma mu mayaka ne, shi ne ake cewa Gobir Oyayi. Wanda suka gari ta'adda, to mun san ko da ina suka gade ta, haya ta haya kawai har da ta zo gari, ina unfanin mu zaman girma da arziki ne ce, gwamnatin mu kullum sahi da bari kwance ana addu'a ubangiji Allah ya kawo kwanciyar hankali babu tawariya babu ta'addanci Allah shi ka bada amma wanda suka bada suka dauki wannan ta'addanci sana'a ba za mu tsine musu albarka ba amma za mu ci ubangiji Allah shi ya dan kun ba su shiruwa ya ubangiji an ka san wanda ka su amma ina roko duk bugubiri duk wanda abu wannan yayin mushi zahi mun san rayukan su ya bace amma sukar mu Allah Allah ba azalimi bane mun san aikin mu ji ko kin ba jangar su ina gani mun iya yaki amma mun iya ta'addanci wanda kakannin suka koya musu ta'addanci to ga su ga ubangiji Allah muna hata ubangiji Allah wanda ba Allah Allah ke mushi gafa ba mu nema a zo a ce ai ramon gai a'a mu bar mu Allah jama'a mu ta hakuri muna godiya bisu zan ce shugabannin mu nan Niger inda mun tabbatar da akwai iko akwai tsaro ba tare da wata kasa makwabtan mu inda ba mu gwamnati babu shi
mai martaba sarkin gobir na Tsibiri shi ma shugaban kungiyar cigaban gobirawa ta Najeriya Alhaji Ibrahim Alhassan ya nemi mahukunta su sa hannu don a samu gawar mai martaba sarkin gobir na sabon birni domin amar jana'iza irin ta karamci
sunana Alhaji Ibrahim Alhassan shugaban kungiyar cigaban gobirawa ta kasa na farko dai a madadin yan uwa duka muna miƙa godiyarmu ga jama'a da suka taya mu jirayen wannan hali da muke ciki wannan abu da ya faru da sarkin gobir ba mu kadai gobira ya damu duk wani musulmi kai ba musulmi ba duk wani wanda dan adam wanda ya ga wannan kaskanci da wulakanci da aka wannan bawan Allah abin ya so sa mai zuciya dadin dadawa sai gashi kuma sun zo a ƙarshe sun zo sun kashe shi wannan abu ya tada mana hankali ya samu cikin wani hali na kakamuka a rayuwarmu yanzu maganan da an samu ta shiga cikin wani rudani irin ba mu da wani shugaba wanda za mu ci tashi a koran to tunda aka wa shugabanmu haka waye rage kowa yanzu tana iya faruwa gare shi
ma'ana kasar gobir
ita muke magana ma dadin dada muna kira ga gwamnati ta taimaka mana ta ga yanda za ta karbo mana gawar sarkin gobir domin a samu a yi masa sutura kamar yanda ake wa kowane musulmi wannan shine ɗaya daga cikin abinda muke fata Allah zai ba gwamnati iko ta tashi tsaye ta yi amfani da matsayinta ga takaba muna gawar shi a hannun ta muna bayan wannan ta'adi da aka yi muna kasanmu ta gobir ta shiga wani tasirin ta'addan nan har yanzu ba su bamu yanzu kusan safe duk za su shiga ƙauye suna ɗiban mutane maza da mata suna ɗiban su sun shiga da su daji suna neman sai an ba su fansa sake su wadannan mutane fiye da duk 200 waɗanda ke hannunsu kuma har yanzu an kasa ɗaukar wani mataki da za a kare muna wannan cin mutunci da ake ta muna a wannan bangare na yanzu muna magana wajen shekara 10 fa muna cikin wannan hali gwamnati ta dube mu da idon rahama ta kawo mana taimakon da ya kamata na samun zaman lafiya a wannan bangare
kazalika ita ma gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta gudanar da taron manema labarai inda ta dora alhakin kisan na mai martaba sarkin gobir na sabon birni akan gwamnati da jami'an tsaro kamar yadda shugaban kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashiru Sharif ke wa wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya a karin bayani
wato wannan abu an dade ba abin da ya tada hankalin mutane irin wannan abin na kisan sarkin gobir Allah ya ji kansa ya gafarta masa tun daga lokacin da aka tura bidiyo wanda yake nuna halin da yake ciki tun daga lokacin mutanen kasar nan suka samu kaduwa da gaske a cikin al'amarin nan wato wannan shekara 70 wani abu sai yara kanana su dauke su masa irin wannan wulakanci wanda ya kai duk inda za a ce gazawa ta jami'an tsaro a kasar nan dole a ce wannan gazawa ce a ce shugabanni da aka zabe ku kuka yi rantsuwa da alqur'ani ko da bible kan cewa za ku kiyaye rayuka da dukiyoyin al'ummar ku ku zo ku sa siyasa a cikin harkar tsaro wannan abu ne mai ciwo mai takaici
a gaida Nastura Ashiru Sharif Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tobalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin abokan aiki na Nasiru Adamu El-Hikaya da Mahmud Ibrahim Kwari na jihar Kanan Dabo sai kuma Julie Gresham da ta daidaita mana sauti sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Hassan mai na kaina masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kamar da aka saba a duk ranakun juma'a babu wani maudu'i da aka saka dukkan wani abu da ke ciwa mutum tuwo a ƙwarya zai iya kira ya bayyana mana lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-2-2-9-6-5-0 mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi
Ibrahim mai wankin hula a garin Negodi a cikin jihar Niger.
To Ibrahim, muna jin ka.
To babba abin da ke cikin tuwa kwarya babu kamar rashin hanya. Wanda su san so daga ISP zuwa da ja. Amma muna alƙawari a lokacin da za a muna wannan aikin hanyar, amma kuma har yanzu shiru muke ba mu ba labari.
To wannan
haka muna tunanin tsarin shi ne. Na'am.
Wannan hanyar ta alhakin gwamnatin jiha ne ko gwamnatin tarayya?
Gwamnatin jiha ne.
To ba.
Gwamnatin jiha. Na Allah, muna kira da shi shugaba mai girma gona Lolo Dan wannan Abubakar Bago da Allah ya tuna da alƙawarin da aka yi muna na aikin wannan hanyar.
To Ibrahim mai wankin hula, muna godiya da fatan gwamnatin jihar Neja ta ji wannan kuke naku. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa, waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Allah, kuna tare da babawo ne mai agogo na cikin garin Jikata.
To babawo.
Har lakan jihar Nasarawa.
To muna jin ka babawo.
Kamar maganar wannan bawan Allah nan sarkin gobar nan da a kashe wannan al'amari bai mana daɗi ba kwata-kwata. Amma a matsayin na ɗan ƙasa ina so na bada shawara. Kaga Zamfara, Sokoto, ta wani ɓangare ana samun matsalolin irin wa'innan. To wa'innan ƴan bindigan nan ya kamata an san inda suke shigowa. Ya kamata a ce gwamnati ta ajiye sojoji da ƴan sanda su kasance suna gadin gari a nan wannan ɓangare. In ba haka ba, wa'innan bayan Allah kowane lokaci za su rufe samun mutane da.
To mun gode babawo daga jihar Nasarawa. In za mu tsallaka makwabcin Najeriya Nijar, waye akan layi?
To kuna tare da mai sauraron ku Abdu Kasko, nan nake unguwar dakatawa jamhuriyar Nijar.
To Abdu, muna jin ka.
Zan bada akan ra'ayina da zan bada akan kasanmu, musamman kirana zuwa ga al'ummar kasar Nijar gabaki daya. Dan Allah da Annabi, mu ci gaba da ba su zanen namu goyon baya 100%. Idan muna son mu ci amfanin arzikin kasanmu Nijar, musamman inda shi kokarin shugaban kasa Sani Abdulrahman da gwamnati shi suke faɗi ka tashi, saboda mun gani sun ceto kasar Nijar daga cikin halin kakani kan yi. Muna fatan Ubangiji Allah ƙara mai ƙarfin gwiwa da shi da ƙasashen nan guda uku wanda sun ka haɗa da Mali, Burkina da Nijar. Ubangiji Allah tabbatar.
To mun gode Audu daga Nijar. Yanzu kuma za mu koma Najeriya, za mu tsallaka jihar Naija, waye akan layi?
Muhammadu Haihu Baballe, kana magana da injiniya mai jerin makeri Kwantago da jihar Naija.
To injiniya, muna jin ka.
To ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalan mai martaba sarkin gobir na sabon birni Muhammadu Isa Bawa, Allah ya gafarta mai.
Amin.
Su kuma wanda sun kai wannan aiki, in masu shirya ne Allah ya shirye su, in ba shirya kuma Allah ya mana maganin su. Duk wanda ke da hannu kai sarkin gobir, Allah ya tona mai asiri, Allah ya kaisa mai.
To a
gode injiniya mai jerin makeri jihar Niger.
To mun gode injiniya. Yanzu kuma za mu liƙa jihar Kebbi, waye akan layi?
Sunana Ɗan Asabe Mai Fata ya wuri daga nan jihar Kebbi a tarayyar Najeriya.
To Ɗan Asabe Mai Fata, muna jin ka.
To da farko dai ina so in miƙa ta'aziyya na zuwa ga iyalin mai martaba sarkin gobir na Isa bisa kisan billa da aka yi masa ba duli babu la. Sannan bayan haka kuma ina so in jawo hankalin iyalin shi dangane da batanci da ake so a yi ma Aminu Boza dan majalisar jiha na jihar Sokoto, cewa wai shina da hannu wurin kisan wannan bawan Allah. Tsakani da Allah, ina bibiyan yadda wannan bawan Allah ya tsaya tsayin daka wurin ganin cewa ya yaƙi waɗannan ƴan ta'adda masu kashe mutane babu li babu la. Saboda haka wanga abu bakin fenti ne ake so a shafa mishi, ba shi ya ce a kashe sarkin gobir ba. Bakin fenti ne siyasa ce, ana so a ɓata mai siyasa.
To mun gode Ɗan Asabe Mai Fata ya wuri daga jihar Kebbi. Yanzu za mu je jihar Nasarawa, waye akan layi?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bari.
To Bashir Tela, muna jin ka.
Da farko da wannan hali na kuncin rayuwa da yunwa da talauci da yadda goma Najeriya, Allah ta mana sauƙin shi. Sannan su ma waɗannan masu shigarwa da mutane, Allah ya shirye su, Allah ka mana ƙarshen su. Su masu shirya na Allah ya shirye su, su yi haƙuri, su haɗa makamansu, su ba su malima
Allah ta mu da karshe da nan matsalolin da muke fama da shi.
To amin Bashir Kela. To mun gode Bashir Kela, yanzu kuma za mu leka jihar Taraba. Waye akan layi?
Abdullahi Yusuf ne daga Taraba, karamar hukumar Gasol mutum biyu.
To Abdullahi Yusuf, muna jin ka.
To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ubangiji ya ji karfin gobe.
Amin.
Da na gobe bane namu ne gaba daya nodan Najeriya. Ubangiji Allah tona musu hafiri, albarka annabi za su fito fili.
To muna godiya Abdullahi Yusuf daga jihar Taraba. Waye akan layi?
Shindo Akwana. Shindo Haruna Akwana.
To muna jin ka. Muna jin ka.
Gaskiya abinda nake roƙon, muna roƙon gwamnan mu na Taraba a kauye a karamar hukumar Ukari, ƙauyuka biyu ne ba su da hanya da cibo da cinkai. Don Allah muna roƙon gwamna Kefas ya duba wayannan wurare guda biyu. Sai damuna ya zo, wallahi hanyar shiga jibo da hanyar shiga cinkai ana shan wahala. Ya taimaka ya duba wayannan garuruwa guda biyu. Allah kuma ya sa yana ci mu a wannan maganar da nake yi. Ya taimaka don Allah. Na gode, Allah ya taimake ku.
To amin, mun gode mu ma. Yanzu kuma za mu je ga jihar Kaduna. Waye akan layi?
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alarama, muna jin ka.
To ni ra'ayina a yau shine muna kira ga shugaban ƙasa da Allah ya yi kokari matuƙa wajen ganin cewa Arewa ta samu tsaro da zaman lafiya, domin ran nan shine babban abin da yake damun Arewa. Ya hana noma, ya hana kiwo, ya hana abubuwa da dama. Fatan mu dai Allah ya kawo mana nasara da ci gaba a ƙasar mu gabaki ɗaya. Nagode.
To amin, mun gode. Yanzu za mu daga jihar Taraba. Waye akan layi?
Falon sani Ali ne a mai anguwa, anguwan Katsinawa mutum biyu.
To muna jin ka, mai unguwar Katsinawa mutum biyu.
Ina roƙon mai girma Bola Ahmed Tinubu da ya taimaka fiya mana gyara mana gadan nan. Nai gadan nan ta lalace, yanzu aka zagaye motoci suke suna ɗaukan abinci da kai daga nan. Yanzu aka yanzu aka tafi Gombe, zagaye za ka yi ka ji ta garbace dai maimakon ka ji nan. Nai ka fi Jalingo ka fiyan kilomita 50 ne biyu, amma yanzu sai ka yi ta fiyan kilomita 150. Ina roƙon mai girma shugaban ƙasa ya taimake mu gyara mana wannan hanya.
To mun gode masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen kiran wayar nan tamu. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. To masu sauraro, yanzu kuma ga wannan sako.
To a taƙaice, Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza ta kwanaki uku don ba jami'an lafiya damar ba da rigakafin cutar shan inna ga yara a yankin, a cewar hukumar lafiya ta duniya ta WHO. Kamar yadda muka tattauna, muka kuma amince za a fara aikin ba da rigakafin a ranar 1 ga watan Satumba a tsakiyar Gaza tsawon kwanaki uku, kuma za a tsagaita wuta a lokacin aikin ba da rigakafin, a cewar Rick Peppercorn, wakilin yankunan Falasdinawa a hukumar WHO. Wani hari da Rasha ta kai a cikin dare ya lalata wata masana'anta a birnin Sumi da ke arewa maso gabashin Ukraine, inda ya kashe wata mata 'yar shekaru 48 tare da jakata akalla mutane 8, a cewar hukumomin yankin a yau Juma'a. Harin ta sama ya haddasa gobara, lamarin da ya sa hukumomi suka buƙaci mazauna yankin su zauna a cikin gidajensu su kuma rufe tagoginsu. Ofishin mai gabatar da ƙara na Ukraine ya ce masana'antar ta sarrafa kwalaye ko robobin abincin jarirai da lemon sha da wasu kayayyakin amfanin gida ce. A Amurka, tsadar tsarin kula da yara da tsofaffi ya tilastawa mata barin ayyukansu da kawo tarnaƙi ga kuɗaɗen da iyalai ke samu, lamarin da kuma ya sa ƙwararru da ke aikin kula da yara da tsofaffi komawa ayyuka masu albashi mara gwaɓi, a yayin da tattalin arzikin ƙasar ke tafiyar hawainiya.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai, da Julie Leathers Gresham wadda ta taimaka ta daidaita mana sauti da bada umarni, da mai injiniyan mu na yanzu Rob McLean, daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.